الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كأيوم وإن من غيسوا تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya su kare tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan yammaci na Lahadi a yau muna 6 ga watan Rabiul Thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 1447 wanda yake daidai da 28 ga watan 9 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 40 a cikin karatun mu na littafin Sharhu Masailil Jahiliya littafin babban malami Fadilatu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wanda babban malami Fadilatu Sheikh Salih bin Fauzan al-Fauzan yayi masharhi Allah ya saka musu da alkhairi darasin mu na baya cikin hikimar Allah satin da ya wuce arziki na ruwan sama da ya sauka ya sa bamu samu damar yin karatu ba muna fatan Allah ya sanya mana albarka a cikin damunan mu a darasin mu na baya mun tsaya karshen mas'ala ta 16 shine i'tiyaduhum amma atahumullahu bikutubis sihr abinda Allah ya ba su na littafai sai su mai gurbi da littafan sihiri kamar yadda muka yi bayani ga abinda Allah ya saukar ga kuma abin da littafan su na sihiri ya karantar da su sai su yi aiki da littafan sihirin su aje abin da Allah ya saukar Allah ya samu dace to zamu tashi akan mas'ala ta 17 insha Allah mas'ala ta 17 shine nisbatuhumul batil ila al-anbiya daga cikin manya-manyan miyagun al'adu na jahiliya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba musu akai shine nasabta wato mummunan aiki zuwa ga annabawa za su kirkiri wani abu mummuna su aikata shi sannan kuma su jingina wannan abun zuwa ga annabawan Allah wani lokacin ma har su jingina wannan abun zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah yake cewa wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha idan suka aikata alfasha aka ce me yasa sai ce ai mun samu iyayenmu da kakanninmu ne suna yi Allah ne ma ya samu mu yi Allah ya ce kul inna allaha la ya'muru bil fahsha ce da su Allah baya umarni da alfasha kaga sun aikata abinda ba daidai ba abinda yake na alfasha amma karshe sai suka jingina ma Allah cewa Allah shine ya umarce su bayan kuma Allah yana cewa kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan ubangiji na ya haranta alfasha wacce ta bayyana da wacce ta buya to daga cikin manya-manyan miyagun al'adun jahiliya shine nasabta mummunan aiki zuwa ga annabawan Allah shine nisbatu batilihum ila al-anbiya nasabta jingina mummunar aqidan su da mummunan aikin da suke kai zuwa ga annabawan Allah ka qaulihi kamar fadin Allah da yace wa ma kafara sulaiman annabi sulaiman bai kafirci ba ai wa ma sahara sulaiman annabi sulaiman bai sihiri ba kaga wannan mummunan aiki sihiri mummunan aiki amma mutanen jahiliya suka yi ikrarin cewa annabi Suleiman alaihi salatu wassalam ba komai yasa ya samu damar mulkan aljanu da tsuntsaye da sauran dabbobi ba illa aiki da sihiri suka ce ya sihirci aljanu ne kawai ya sihirci mutane ya sihirci dabbobi ya sihirci tsuntsaye ya sihirce su sai iya mulkan su amma ba wai da karfi yayi mulkin su ba eh wannan kuma Allah kuma ya faɗa mana a cikin alkur'ani cewa mulkan aljanu da tsuntsaye da iska da kwari da komai da annabi Suleiman yayi Allah ne ya hore masa Allah ne ya hore masa duka waɗannan waɗannan rundunan nasa ba shi ya tara ma kansa ba Allah ne ya tara masa su wa hushira li Suleimana junuduhu min aljinni wal insi wat tayri fahum yuz'un Allah ya ce an tara ma annabi Suleiman rundunan sa kaga wa ya tara mishi kenan Allah shine ya tara masa su saboda haka wa qawlihi da fadin Allah da yace ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya annabi ibrahim bai kasance ba yahudi ba bai kasance ba nasari ba kaga su yahudawa da nasara suna jingina mummunan addinin da suke kai zuwa ga annabi ibrahim zuwa ga annabi ibrahim tare da cewa a lokacin da Allah ya saukar da addinin yahudanci da nasaranci a wannan lokacin to shine addinin Allah amma daga sanda lokaci da zamanin annabin ya wuce aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zama gurbataccen addini ya zama lalataccen addini saboda haka duk abin da suke kai na aqidar yahudawa suka ce Uzairu dan Allah ne nasara suka ce almasihu dan Allah ne amma sai suke jingina wannan mummunar aqidar zuwa ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya ce to annabi Ibrahim bai kasance ba yahude ba sannan kuma bai kasance ba nasari ba to malam mai sharhi sai ya ce mimmana hijil jahiliya na daga cikin manhajin da mutanen jahiliya suke rayuwa akai annahum yansibuna ma hum alaihi min alkufri wadhalali ila alanbiya suna jingina abinda su din suke kai na kafirci da bata zuwa ga annabawan Allah suna jingina wannan abin zuwa ga annabawan Allah kama nasabatil yahudu sihra ila Suleimana kamar yadda yahudawa suka jingina sihiri suka nasabta sihiri zuwa ga annabi Suleiman alaihi salatu wassalam faqalu sai suka ce as-sihru min amali Suleiman suka ce wai sihiri yana daga cikin aikin annabi Suleiman wa huwa alladhi kana yusaytiru bihi ala al-jinni wash-shayatin suka ce ai da wannan sihirin ne ya samu daman yin kama kariya ma aljanu da kangararrun shaytanu sihiri ne yayi wa ma alimu anna ash-shayatin min khalqillah sun kasa sanin cewa kangararrun shaytanin ai su mahalitun Allah ne yusakhiruhum subhanahu kayfa yasha Allah yana hore su yadda ya ga dama to shine Allah ya ce kuma wannan abin da annabi Suleiman yayi Allah ne ya hore masa fasakhalna lahu al-riha tajri bi amrihi lukha'an haythu asab wash-shayatin kullu banna'in wa ghawwas Allah ne ya ce mu ne muka hore masa iska tana tafiya yadda ya ga dama a hankali bisa umarnin sa sannan ga kangararrun aljanu da shaytanu duk wani magini da mai nitso cikin ruwa ayi tono a fitar da kayan ma'adare cikin kangararrun shaytanu da aljanu Allah ya ce mun ajiye shi a fadin annabi Suleiman Allah ya ce kai wa akharina muqarranina fil asfat akwai wasu shaytanu ma kangararrun aljanu wanda su kuma an daure su a hankal prison din annabi Suleiman akwai prison din shaytanu da aljanu saboda haka zaka zo a ce maka ga shaytan yayi laifi an daure shi aljini yayi laifi an daure shi kaga wannan Allah ne ya hore masa to sai suka ce wai sihiri annabi Suleiman yayi shi yasa ya samu damar yin abin da yayi kaga sun jingina bata da kafirci zuwa ga annabin Allah annabi Suleiman alaihi salatu wassalam wa qad sakkarahu li nabiyhi Suleiman alaihi salatu wassalam Allah shine ya hore waɗannan shaytanun kangararrun aljannu ga annabinsa annabi Suleiman alaihi salatu wassalam fa haula'il yahudu nasabu sihra ila Suleiman malam yace waɗannan yahudawan sun jingina sihiri sun nasabta sihiri zuwa ga annabi Suleiman min ajali an yarujuhu inda nas kumin ajali an yura wujuhu inda nas wai suna fata suna burin abinda yasa suka yi ma annabi Suleiman wannan shine saboda su kyautata sihiri a idon mutane ayi ba kuma ta ba darasin mu na baya daga cikin abinda muka yi bayani shine wato idan Allah madaukakin sarki ya saukar da wani al'amari ya hana to daga cikin abinda mutanen jahiliya ke yi shine tsayuwa da kokarin yin fashin baki akan abinda Allah ya hana abinda sun san ba daidai bane amma su tsaya suna neman wasu uzurruka da za su kare wannan abu to shine abinda yahudawa anan suke yi damuwansu su kyautata sihiri a idon mutane ya zamana mutane su dauka cewa sihiri wani abu ne mai kyau yo to duk abinda aka ce maka har annabin Allah ma yayi kan ai a wajenka abu ne mai kyau abu ne mai kyau saboda haka sai su ce to ai sihirin ma ai babu muka fara ba akwai annabin Allah annabi Suleiman alaihi salatu wassalam shi ma yayi sihiri bayan kuma Allah yayi kore masa wannan ya tabbatar cewa annabi Suleiman alaihi salatu wassalam bai yi sihiri ba wayaquluna sai su ce hadha min amali al-anbiya sai su ce ai wannan aikin annabawa ne na cikin aikin annabawa wa kadhalika al-yahudu wan nasara haka nan yahudawa da nasara yansibuna kufrahum ila ibrahima alayhi salatu wassalam suna jingina kafircin da suke kai zuwa ga annabin Allah annabi ibrahim alayhi salatu wassalam imamul hunafa jagoran masu tauhidi duk wani mai tauhidi to yana bayan annabi ibrahim kuma zaka ga duk inda Allah yayi magana annabi ibrahim a cikin alqur'ani to insha Allah magana ne akan tauhidi duk inda kaga an kawo annabi ibrahim to bayanin da zai zo da bayani ne akan tauhidi shine imamul hunafa eh kamar yadda Allah yake ba mu labari watlu alaihim naba ibrahim Allah ya ce ka ba su labarin annabi ibrahim iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budu sanda yace ma babansa da mutanansa me kuke bauta mawa qaluna abudu asnaman fa nazalu laha akifi suka ce muna bautan gumaka ne kuma da gaske muke yi ba wasa ba daga kafa eh ba su sauci annabi ibrahim sai ce to hal yasma'unakum iz tad'un yanzu in kun kira su suna ji aw yanfa'unakum aw yadurru suna iya amfanar da ku ko su cutar da ku suka ce la bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alu kawai mun taso ne muka ga iyayenmu da kakanninmu a haka suke tafiya mu ma muka tafi a haka sai ce to afara'aytum ma kuntum ta'budu kun ga wadannan abubuwan da kuke bauta musu antum wa aba'ukum al-aqdamun da ku dai iyayenku da kakanninku na can baya fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin yace duk nayi gaba da su bana son su na tsane su wanda nake kauna kai ubangijin talikai alladhi khalaqani fa huwa yahdi shine wanda ya halice ni kuma shine zai shirye da ni wallazi huwa yud'imuni wa yaski shine wanda zai ciyar da ni kuma ya shayar da ni wa idza maridtu fa huwa yashfi in ne rashin lafiya kuma shine zai warkar da ni wallazi yumituni thumma yuhyi shine wanda ke kashe ni kuma ya rayar da ni yace wallazi aqma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin shine kuma nake fatan ya yafe mun zunubai na ran tashin alkiyama saboda ka a kaga duk inda kaga an yi magana an ce maganar annabi ibrahim to abinda zai zo baya bayani ne akan ingantaccen tauhidi amma duk da haka suka jingina kafirci zuwa gare shi sannan wa abil anbiya annabi ibrahim shine uban annabawa yansibuna ilaihi ma hum alaihi min alkufri suna jingina masa abinda suke kai na kafirci wa yaquluna suna cewa hadha dinu ibrahim yace wannan shine addinin annabi ibrahim wali hadha saboda haka raddallahu alaihim biqaulihi Allah ya musu maltani da fadin sa da yace ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima annabi ibrahim bai kasance ba yahude ba annabi ibrahim bai kasance ba nasari ba hasali annabi ibrahim tsayayye ne akan tauhidi kuma musulmi ne shi sannan wa ma kana minal mushrikin baya cikin mushrikai annabi ibrahim ba mushriki bane eh saboda hatta mushrikan makka zaka ga suna jingina wannan abin da suke kai na shirka zuwa ga annabi ibrahim saboda wato shi annabi ibrahim alaihi salam kowane bangare na addini ba wani addinin duniya ba je sai da suka nasabta kansu zuwa ga annabi ibrahim Yahudawa, Nasara, mushrikai, baguzawa, duk wani addinin duniya to za su ga maka cewa suna da nasaba da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah da ya halicci Annabi Ibrahim sai ya raba gaddama, yace Annabi Ibrahim musulmi ne. Annabi Ibrahim musulmi ne. Idan ka ga akwai wadanda Allah ya kan musu irin wannan baiwa, yanzu kamar misali a kasan nan ka dauki Shehu Usman dan Kodiyo, zaka ga kowane bangare na kungiyoyi suna nasabta kansu zuwa gare shi. Eh, akwai wani da yake ga mun ya rantsi da Allah Shehu Usman dan Kodiyo dan Kadiriyya ne. Eh, dan dariƙan Kadiriyya ne. Yace to in ka dauki littafin Shehu Usman dan Kodiyo na ihya usunna wa ikhmadul bid'a da kuma bayanu bid'ai shaybaniya, in ka dauki wannan littafin guda biyu zaka ga sun rusa duk wata aqidan yan Kadiriyya, ba wata aqidan su da ya kaka kafa a ciki, ko da bai fade ta karara ba, to insha Allah zaka ga ta shiga cikin wani abun da ya ambata. To balantana kuma yan Tijjaniya wannan kam dama ba labarin su, kaga kowane bangare yana cewa namuni, kowane bangare yana cewa namuni. Amma kuma kaga tun da littafi ihya'ul ikhmadul bid'a wa ihya'us sunna, to ya kamata daga nan kowa ya gane Shehu Usman dalil sunna ne. Ai Allah ya samu dace. Hadha dinu Ibrahim alayhi salam, mallan yace wannan shine addinin Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, annahu ala dini tauhidi, Annabi Ibrahim yana kan addinin tauhidi, kada ita Allah da bauta, wal bara'ati min ash-shirki wal mushrikin, yana kan addinin bara'a da baran-baran da raba gari daga shirka da mushrikai. Aksu ma alaihi al-yahudu wan nasara, shine akasin abinda yahudawa da nasara suke kai, shine suna kan addinin shirka da kuma hada Allah da wani wajen bauta. Shi kuma Annabi Ibrahim addinin sa yana kishiyantar abinda su yahudawa da nasara suke kai. Wa aidan mallan yace sannan kuma ai ma hudithatil yahudiyatu wan nasraniyatu illa min ba'di ibrahim bi qurun, mallan yace ai ba a kirkiro addinin yahudanci da nasaranci ba sai bayan mutuwar Annabi Ibrahim da daruruwan shekaru, sai da Annabi Ibrahim ya wuce, ashe kenan kaga addinin da sai bayan ka tafi kafin aka kirkiro shi, to bai kamata a nasabta ka zuwa ga wannan addinin ba, bai kamata ba. Fa kaifa tansabu ilayhi alyahudiyatu aw an-nasraniyya, ya za a jingina masa yahudanci da nasaranci? Ai Allah ma yana cewa ya ahlul kitabi limatu hajjuna fi ibrahima wama unzilati at-tawratu wal injilu illa min ba'dihi, Allah yana cewa ya ku ahlul kitabi yahudi da nasara, wai me yasa kuke ta jayayya akan Annabi Ibrahim, bayan littafanku na at-taura da injila ma ba a saukar da su ba sai bayan Annabi Ibrahim? Asalin addinin ku na gaskiyan ba batun ma wanda ku cakuɗa shi ba, na gaskiyan da ya sauko daga wajen Allah din bai sauko ba sai bayan Annabi Ibrahim. Annabi Musa kan da Annabi Isa duk ba suna cikin Banu Isra'ila ba, Banu Isra'ila kuma ya jikokin Annabi Yaqub kenan, Annabi Yaqub kuma jikan Annabi Ibrahim. Kaga kuwa ai sai da Annabi Ibrahim ya wuce da karnoni da yawa gabanin a yahudanci da nasaranci suka zo. Mallan yace wa hadha min aqbahil kadhib, wannan na daga cikin mafi munin ƙarya, fattarihu yukadhibuhu, saboda tarihi zai ƙaryata su, li anna bainahum wa baina Ibrahim qurunan tawila, saboda tsakaninsu da Annabi Ibrahim akwai karnoni masu tsayi shekaru da yawa. Wat tauratu ma nazalat ala Musa alaihi salam, at-taura ba a saukar da ita ta sauka kan Annabi Musa ba, wal injilu ma unzila ala Isa alaihi salam, al-injila bai sauka kan Annabi Isa ba, illa ba'da Ibrahim alaihi salatu wassalam, sai bayan Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kama qala ta'ala, kamar yadda Allah yake cewa ya ahlul kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wama unzilati at-taurat wal injilu illa min ba'dihi, Allah yana cewa ya ku ahlul kitabi me yasa kuke musu kuke jayayya akan Annabi Ibrahim bayan ba a saukar da at-taura da injila ba ma sai bayan sa? Afala ta'qilun, me yasa ba za ku hankalta ba?
sannan Allah yana cewa kullu ta'ami kana hillal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura. Allah yana cewa dukkanin abinci halal ne ga banu isra'ila, sai dai abinda isra'ilan shine annabi Yaqub kenan ya haramta ma kansa gabanin a saukar da at-taura. Kaga ishara ce zuwa ga cewa ba ma annabi Ibrahim ba, jikansa annabi Yaqub ma ya zo ya wuce gabanin a saukar da at-taura, ya wuce kafin at-taura ta sauka. Ashe kenan babu yadda za a yi a kirkiri wani abu kuma bayan annabi Ibrahim kuma a jingina masa a ce annabi Ibrahim shine yayi. To kaga wannan ishara ce da cewa tarihi yana maimaita kansa, akwai abubuwa da yawa waɗanda aka kirkiro su bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addinin musulunci nan kuma aka jingina ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Shine malam yace wa kadhalika kana fi hadhihi al-ummati man yansibu ma alayhi min al batil ila an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka nan ake samu a cikin wannan al'umar akwai wanda yake jingina abin da yake kai min al-batil na bata ila an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yad'u al-ahadith al-makdhubata li nusrati batilihi, sai ya kirkiro wasu hadisai na ƙarya dan su taimaki batacciyar aqidar da yake kai, wanda kuma dama wannan ita ce ka'ida. Babu yadda za a yi, ba yadda za a yi wata bid'a ta samu wajen zama a jingina ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dole sai an kirkire hadisai da hujjoji na ƙarya, dole sai an kirkire wannan. Amma in dai ba haka ba to bid'a ba za ta samu wajen zama ba. To kuma kaga saboda munin haka ma akwai waɗanda suna ganin manzon Allah ɗin ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba za a gane darajarsa hakikanin darajarsa ba sai an yi kirkirarrun hadisai an jingina masa falalolin da bai ambata ma kansa ba, Allah bai ambata mishi ba. Wasu suna ganin akan nan ne ba za a gane darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yanzu kaga abinda mutane suka dauko suke ta kururutawa, wai an haifi manzon Allah da tozali, bayan haifi manzon Allah da kaciya, kwai haifi manzon Allah da yankakken cibiya, duka hadisan da suka zo akan wannan dukan su masu rauni ne, hadisai ne da'ifai. To shi matsalan da ɗan bid'a yake samu shine kimar manzon Allah ne ta yi ƙasa a ransa, sai yake ganin in ba a kirkiri hadisan ƙarya ba to ba za a gane darajar manzon Allah ɗin ba sallallahu alaihi wasallam. Amma duk wanda ya san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya san cewa manzon Allah ya wuce sai an kirkire hadisan ƙarya kafin a gane darajarsa. Ai manzon Allah ya fi ƙarfin wai sai ka ce an haife shi da kwalli kafin a gane darajarsa. Manzon Allah ya wuce haka, ai annabi ya wuce haka, ai musulmin gaskiya bi mujarradin Allah ya ce Muhammadur Rasulullah wannan kadai ya isa gane waye annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ba sai an kirkiro wasu hadisan ƙarya ba. Kafiran Makka da ba su da imani suke cewa in ka isa nuna mana alamun kai annabi ne, wannan kafirai ke ce manzo Allah in ka ga dama in ka isa kai annabi ne ce Allah yayi kaza. Amma musulmi bai bukatar wannan, musulmi bai bukatar wannan. Zallan alqur'ani da Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishi annabi daraja, ya ishi annabi mu'jiza, ƙarshen mu'jiza kenan. Shi yasa ai kafirin Makka suka ce, Allah ya ce wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbihi, suka ce inda gaske shi din manzon Allah ne dan me ba za a saukar masa da wasu mu'jizozi daga ubangijinsa ba. Allah ya ce kul innamal ayatu inda Allah wa innama ana nadhirun mubin, ce da su ayoyin suna wajen Allah kuma ni iyaka mai gargadi ne mai bayyana gargadi na a fili. Sai Allah ya ce awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim, Allah ya ce wai bai ishe su aya da mu'jiza ba bayan ga Qur'ani nan mun saukar maka ana karanta musu. Akwai wata aya kuma da suke nema ko wata mu'jiza da suke nema wacce za ta nuna musu matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya ce bayan Al-Qur'ani da muka saukar musu. Ai ƙarshen mu'jiza ta kare, a ce Allah ya saukar da Al-Qur'ani, mu'jiza ta zo ƙarshe. Ba bukatun sai an kirkiri wasu kirkirarrun hadisai don a jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To wai sai aka zo wanda yake kore waɗannan ƙarerayin da aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai aka tuna masa aka ce wai ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ka ce wai ya zagi manzon Allah. Saboda mu Najeriya muna cikin wata irin ƙasa wanda sai dai Allah ya kyauta. Kaga mutun dan kwaya dan wiwi wai ya dauki takarda wai shine yake rayuwa wai an zagi manzo Allah dan wiwi wai shine yake rayuwa wai shine wai yake zanga zanga wai an zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To yanzu don Allah in an zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan shayi shayi zai nuna an zagi Annabi Muhammadu. Zaka ga mutum wato jahilci ya kewaye shi sama da ƙasa, gefe da gefe, gaba da baya, bai san komai ba addini. Amma an karanto hadisi tidin ya ce wai wannan hadisi ya taba darajar manzo Allah, da aka mun yi watsi da shi. Wai isharan da yake so ya nuna maka shine hadisin ya zo daga Abu Huraira da Anas bin Malik da sauran sahabbai. To Abu Huraira da ya rawaito hadisin ya zagi manzo Allah, Anas bin Malik da ya rawaito hadisin ya zagi manzo Allah. Daga shi yanzu ya zo a ƙarni na 15, shi yanzu zai wanke manzon Allah daga zagin da Abu Huraira ya masa. Shi yanzu zai wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga zagin da Anas ya masa. Zai wanke manzon Allah daga zagin da Abdullahi ibn Abbas ya mishi. Su sahabbai da suka rawaito hadisin sun ba su gane darajar manzon Allah, ba sun zage shi. Hasali ma annabin da ya faɗi hadisin bai gane darajar kansa ba. Sai shi yanzu a wannan zamani. Kuma wannan sai jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan shine irin abinda mutanen jahiliya suke. Shine abinda mutanen jahiliya suke. Kuma yanzu aka zo aka ce magana ake so a yi ta karatu. Ku da kuka ce an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kulli, ku karanto hadisan ku nuna mana ta ina hadisan suka inganta. Ai ta matsalan addini matsala ce ta ilimi. Matsala ce ta ilimi. Ba buƙatar hayaniya da tada jijiyoyin wuya da ihu da wane ne, ba buƙata. Kuma duk inda ka ga dama an tada hayaniya, to ka bincika ka ga dan bid'a ke tada hayaniya. Saboda bai da abun fada, to abun da ya rige masa shine fada. Eh, yanzu kuna ga a wannan lokacin da ya wuce na takuta hada wannan yan bid'a suka yi a wajen takuta, suka samu katafaren masallaci a Kano, suka kona shi, suka kona gidan liman, suka kona makaranta duka. Wannan aikin inda ahlus sunna ne suka yi ma yan bid'a, da yanzu ka ji kasar nan ta dauki wani dimension. Amma Allah ya saka wa mallan lawan turayon da alkhairi, sai yi bayanin cewa masallaci bai fi masallaci ba. In sun kona masallacin ku, ku kona masallacin su. Makaranta ba ta fi makaranta ba. In sun kona makarantan ku, ku kona makarantan su. To shi sakataren gwamnati cikin bayanansa da yi sai ce wai abin da ya daga ma gwamnatin jiha hankali kenan wannan maganar da mallan lawan yi. Wai gwamnati ta damu da wannan maganar da yayi. Ba abin da ya kamata ya daga ma gwamnati hankali ba kenan. Kona masallacin da aka yi shi ya kamata ya daga ma gwamnati hankali. Ba an ce Allah ne ya ce faman itada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum. Duk wanda ya muku to ku maimaita masa, ku rama masa irin abin da ya muku. Haka Allah ya faɗi a cikin Alkur'ani. Haka Allah ya ambata mana. Saboda haka sai gwamnati ta ce wai shi sakataren gwamnati ya ce wai gwamnati ta ce aje a duba abin da aka yi asara wajen wani gwamnati za ta sake ginawa. Abu ne mai kyau gwamnati ta yi da ta yi ta sake ginawa, amma ba shine asalin abin da muke so ba. Abin da muke so shine a kamo waɗanda suka kona masallacin. Ai suna konawa, suna ɗaukan bidiyo suna yaɗawa. To kamata a kamo waɗanda suka kona masallacin da makarantan, a zo a hukunta su. Amma in ba haka ba, yanzu kuɗin da za a ɗauka a sake gina makaranta da masallacin kuɗin al'umma ne da ya kamata a yi musu wani abu da shi. Yanzu sun ɓarnatar abin da ya kamata a yi da kuɗin ba zai yi a yi ba. Sannan kuma za su sake ya zama babu hukunci. To in kuma ba za a yi hukunci ba, to abin da ya bi shine kowa a bashi ƴanci. In sun kona masallacin ku, ku kona nasu. In ya so gwamnatin da tashi ginawa ta hada duka biyu ta gina, shikenan, iya abin da ya rage kenan. Amma in ba haka ba, ba yadda za a yi a ce mutum yanzu idan dan bid'a ya zo kona masallacin nan, in aka yi sa'a bai kona wani mutum ba, to ishara ce fa zuwa ga cewa target ɗinsa ba masallaci ne target ɗinsa ba, ƴan masallaci ne target ɗinsa, ƴan masallaci ne target ɗinsa. So gobe in ya fusata zai iya koma ya ga ina ne aka yi cincirundo ake zaune, dan dama ba masallaci ne target ɗinsa ba, damuwansa ƴan masallacin. So in ya tashi zai iya haɗawa da ƴan masallacin su ma ya ƙona su. To in ya ƙona masallaci, an gina shi, an gyara shi, to mutane an ƙona su, kuma ya za a yi da su? Za a dawo da su? To
yana zagi su makarantar kuma.
to yanzu 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 dan girman Allah idan mutun yana maganan addini magana ce mas'ala ce ta addini ai mas'ala ce ake ta hujja mas'ala ce ta ake ta hujja duk abinda wani ya fada ka zo ku yi magana mana wani abinda ka fada din nan kana da hujja akai eh to kawo hujjanka wannan kawo hujjanka ma mutane suna da hankali sai alƙalanci kowa ya ba abinda yafi masa na gaskiya amma in kaga ana batun daukan makami to an mutu daga kan addini kenan an kuma wani abu na dabu ba hujja hujja ta kare hujja ta kare shi yasa duk inda kaga ana rigima to yan bid'a ne yan bid'a ne eh yanzu misali akwai inda muke karatu a can unguwarmu da Asuba akwai wani cikin yan bid'a da yazo ya gina gidansa a wajen dan mu alhamdulillah Allah ya albarkace mu shekaru aru aru unguwarmu babu burburin yan bid'a to sai yazo ya gina gidansa da masallaci a wajen mutane suka fara ya kamata a je a yi magana a cikin sai a ai abu ne mai sauki shi matsalan addini matsala ce ta karatu duk abin da yazo da shi kun tana da hujjoji da karatu duk abin da ya fadi in ya fadi yau gobe ku zo ku warware shikenan ba ka yan tashi hankali a ciki babu babu ka yan tashi hankali a ciki amma su ba sa iya wannan yanzu akwai masallaci da ake ginawa a nan titin Malam Goje wani bawan Allah ya rasu da ya tashi rasuwa ya bada wasiya a gina masallaci da makaranta a cikin dukiyarsa to sai zamana masallaci da makarantar mu ahlus sunna mu aka danka mawa saboda kasuwar mu tana wajen to kawai wiwi ko sai naji wai sun je sun kai kara kotu wai da gina musu masallacin ahlus sunna a unguwansu kace to yanzu tambayar ita ce a wani constitution aka yi register cewa sunan wannan unguwan unguwayen dariƙa sannan idan kana da gaskiya me ya dame ka dan wani ya zo ya gina masallaci a gefen ka kana da gaskiya baka da matsala ai magana ce ake yi ta ilimi da hujja da addini dan saboda su kansu wanda suke kan wannan addini yanzu kawai sun san suna yin da ne dan tamore kawai amore kawai amma in ba shakiyanci ba irin na dan bid'a ka zagaya ka fadin Kano garin musulmai a fadin Kano garin Kano ka baga ga cocin da ya kamata ka kona shi ba duk waɗannan gidajen gala da gidajen iskanci da gidajen karuwai da suke Kano duk baka ga inda ya dace ka kona ba inda ya dace ka kona shine masallaci masallaci nan ne maka da ka kona shi saboda haka su gidan karuwai ba su cin karo da abin da kake kai su gidan gala ba ruwanka da su su ƴan gidan kallon kwallo ba su cin karo da abin da kake kai su ƴan gidan ƴan coci ba su cin karo da abin da kake kai da haka hankalinka bai kai kansu ba waɗanda suke cin karo da abin da kake kai su ne in qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama naka su ne kaga ya dace ka kona inda ake ce qala Allahu qala Rasulullah inda ake ce Allah uku ba ruwanka da wannan ba ruwanka da wannan yanzu wannan wani wannan wace kalar rayuwa ce don Allah
zara kwaci musu
biyani eh eh yanzu kan sunna kan Kano ka ai sunna ta riga ta gama cinye ta yi Kano ka ai sunna ta riga ta gama kafuwa ta riga ta gama cinye ta yanzu to idan aka ce za a yi fada da sunna a Kano wallahi kamar hasken rana ne ta fito ka san hannu zaka tare ta kago aikin banza kake yi aikin banza kake yi babu yanda suka iya sunnan ta riga ta kafu kuma mutane suna fahimta suna ganewa ko wanda bai je makaranta ba wallahi sai dai son zuciya ko wanda bai je makaranta ba wallahi sai dai son zuciya sai dai son zuciya kuma inda zaka fahimci matsalan su shine su din ka taba addinin Allah ba ruwan su da kai matsalan su shehunnan su duk inda ka ji suna kururuwan ayin wai an taba annabi wallahi billahi shehunnan su ne a gaban su kuma inda zaka gane haka shine ai duk wayennan karatutukan da mallawin turayen bai yake yi ba kwanan nan ya fara su ba shekaru aru aru irin siffan karatun sa kenan ba canji to amma me yasa ba a tada hauragiya a can ba sai yanzu saboda ya bude jawahirul ma'ani yana karantawa halas ya labis kenan eh wai yawa wai an ce wai an bugi biri da rani ya rasa laifin me yayi da ya dogon tunani sai gano laifin tunda damuna yayi shi yayi barna tunda damuna to irin abinda ake kenan iya laifin sa shine ya dauko jawahirul ma'ani yana karanta kuma yanzu mu yanzu muna da malamai Ibn Taymiyyah, Ibn Abdul Wahhab da sauransu. In ka dauko littattafan su kana karantawa, sai mu yake ka kai iyakaci mu saurare ka. In ka musu ƙarya mu zo mu warware mu ce ba haka bane. In ka fasara larabci ba daidai ba mu ce ba haka bane. In ka karanta ba daidai ba mu ce ba haka bane. To abin da ya kamata ai kenan, jawahirul ma'anin da yake karantawa yake fasarawa. To in ya fasara ba daidai ba sai ku ce a'a anan fa ka fasaran nan ba daidai bane, a waje kaza ba daidai bane. Amma wani irin addini ne wanda za ku rubuta littafi kun kasa karantawa, wani ya dauko yana karanta muku kuma ku yake shi, to ai kamata ku bashi award of excellence, ya kamata ku hada taro dan shi ku girmama shi. Addini kamar wani secret society ba ya fituwa da shi fili a karanta shi. Wannan wani irin addini ne? Wannan irin kuma yanzu ana ta hauragiya, ana ta hayaniya, aka ta da hayaniya da hauka da wani ne wai abinda su kasan shi wawa, to kallon kowa wawa yake masa. Wai abinda suka dauka kawai shine sun je gidan gwamnatin Kano sun ce mallawin ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko sai gwamna ya ce ku kamo shi ku daure shi, shikenan. Wannan abinda aka dauko ni cewa za a yi muqabala, wallahi ba su yi tsammanin za a kai wannan matakin ba, kuma yanzu suna kokarin janyewa. Eh, suna so su janye. Mu mun faɗa cewa ba mu yadda mallawin ya ce ya fasa muqabala ba ya janye, ba mu yadda ba, ballanta nasu. Kuma wallahi billahi za ku ji maganar kamar ta yi nauyi. Kaga shi Abdul Jabbar da aka kure shi gidan kurkuku aka kai shi ko, wallahi mu mallawin ya kasa kare kansa, ba mu yadda aka shi gidan kurkuku ba, a harbe shi a wajen, a harbe shi a wajen. Kuma duk wanda ya isa a cikin su su zo a zauna a sa wannan sharadin cewa duk wanda ya kasa kare kansa a harbe shi. Wai zai da wajen. Kuma ka kalle su ka gani a cikin malaman su da suke Kano waye kaga ya fito ya shiga cikin abun gadan-gadan 100% waye babu, saboda kowa yana tsoron kar ya zake akai gwamnati ta ce to ku kamo shi ayi muqabala da shi, kowa yana tsoro. Saboda haka sai aka turo wawayen gari, ishara ce zuwa ga cewa koda an yi muqabala an kada su, kowane malami dai ce dama ba mu shiga ciki ba, dama ba mu shiga ciki ba. Su kuma waɗanda suke hayaniya a nan sun san gwamnatin Kano ba za ta nemo su ba, sai ta sai suka tsaya daga nan garin suna ihu suna hayaniya. Ai kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙin kowa ne. In gwamnatin Kano baka samu muqabala ba, kai zaka iya gayyata ka ce kai ka amsa zaka yi muqabala da shi, ba lallai sai gwamnati ta sa ba, kai ka amsa ka ce in yayi sai amsa ku zauna da shi. Amma ba zama da kai daga nan ka dinga ihu ba, wai wani yana cewa a cikin su wai wai saboda wai ahlus sunna, wai saboda sun ga ɗan dariƙa suna tare da Annabi ne, wai to haushin ɗan dariƙa da muke ji wai shine haushin su ma ya shafi Annabi, shi ma muke jin haushin sa. Wai haushin ɗan dariƙa da muke ji, to saboda mun gansu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama, to wai shine haushin su ya shafi manzon Allah, shi ma manzon Allah muke jin haushin sa sallallahu alaihi wasallama. To na farko kaga anan shine su ɗan bid'an su ne waɗanda suke ta yawo bin kan mutane, wai suna so a haɗa kan mutane a daina kafirta mutane. To kuma ka'ida ita ce duk wanda ya ce maka baka son manzon Allah ya kafirta ka, kada an ya fi da kai a musulunci. Duk wanda ya ce maka baka son manzon Allah ya kafirta ka, din in baka son shi to baka yadda da abin da ya zo da shi ba kenan, ya kafirta ka. To wannan kalman su ne ya kamata su fara janye ta da sunan a daina kafirta musulmi. Sannan na biyu shine shi wanda ya yi maganar, in shi ya manta ai mu ba mu manta ba. A cikin Ramadan da ta wuce ai an dago magana akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akan hadisai ahad da sauransu. Farfesa Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu, Allah ya saka mishi da alkhairi, yayi bayani da ya zo wai zai yi masa raddi, ya masa zagi da cin mutunci iya yanda yake iyawa. Bala Ahmad Tijjani Yusuf Guruntum, Allah ya saka mishi da alkhairi, shi ma ya zo yayi bayani. To da ya zo sai ya ce wai kai Ahmad Tijjani ka ci albarkacin sunan Shehu Tijjani, za mu sassauta maka. Shi kuma Muhammad Sani Umar bai ci albarkacin sunan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Yawwa, saboda haka shi a wajensa ana iya cin albarkacin Shehu Tijjani, amma manzo Allah bai da alfarman da zaka ci albarkacin sunansa. Sannan kuma na biyu shine sunan Ahmad asali wai sunan waye ne? Sunan Annabi ne. to amma saboda annabi bai da alfarma a wajensa bai kalli sunan a fuskan sunan annabi ba sai kalli sunan a fuskan mai sunan mai alfarma a wajensa shine Shehu Tijjani to wai kuma wai wannan ne wai yake maganan cewa wai saboda ganin shi da annabi da aka yi ne wai haushin sai sa ake jin haushin annabi wannan ne yake wannan maganan kai da annabi bai da wata daraja a wajenka annabin da bai da alfarma a wajenka Shehu Tijjani yafi annabi daraja a wajenka Shehu Tijjani yafi annabi matsayi a wajenka ai ya kamata in wani ya ci albarkacin sunan Ahmad Tijjani saboda sunan Shehu Tijjani ne ka dan yi raddi ka sassauta kai mai sunan Muhammadu bai kamata ka bi ta kansa ba sai ta kamata a jika sai ta kamata a jika yace Malam Ahmad Tijjani Yusuf wai babansa ya sa mai sunan Ahmad Tijjani saboda ya dausani albarkan Shehu Tijjani albarkan sunan wai amma ya fandare wai ya fandare to ka dauki Dr. Muhammad Sani Umar Lijiyar Lemu an sa mai sunan dan ya dosa ni albarkan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ko da ka mutu ka san albarkan ta samu ko ya da kai ka san albarkan ta samu mutum mai digiri 3 akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 12 ko sama da haka yana karatu zalla akan maganganun manzon Allah ta ce ingantattu da waɗanda ba su inganta ba ko ya kake ai dole ka da cewa albarka kan wallahi ta sauka a wajen albarka kan ta sauka go to amma kaga yanzu da aka zo aka tare hayaniya da hujja ta kare aka kure su da hujja suka rasa inda za su yi waje su dauko hoton Dr. Sani Rijiyar Lemu ko su dauko hoton Malam Ahmad Tijjani Guruntum sai su dauko hoton akuyoyi sai su hada wai sai su ce wai Sani Rijiyar Lemu na da gemu Bunsuru ma na da gemu naka ba wata karramawa bace dan yana da gemu to ayin kai ba mahukaci bane in dai ka zagi siffan gemu to zagin da kace wancan yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam to kai ne asalin wanda kai ma annabi wannan zagi dan hadisan da kake kafa hujja da su cewa annabi an haife shi da tozali hadisai ne masu rauni hadisan da suka zo dan cewa manzo Allah yana da wafirul lihiya gemu cikakken gemu hadisai ne ingantattu da kai ma baka isa musun su ba dan ka in ka zagi siffan gemu to bil munasaba siffan zagin ya koma kan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam naka kai ne asalin wanda ka zagi annabi Muhammad kai ne asalin wanda ka zagi annabi hayaniya ce kawai hayaniya ce kawai kuma shi dan bid'a yana da wani abu duk inda dan bid'a yake daga cikin siffansa akwai sharri yanzu misali ni ne nayi magana sai nace ga magana ta ga kuma ma'anarta kai kuma sai ka ce ka ji maganar tawa ka dauko maganar amma ma'anar da ni na bawa maganar tawa ba haka yake ba ma'ana ni na furta maganar sai nayi mata sharhi sai ka ce wai zaka dauki zallan tsuran maganar ka yadda sharhin da nayi wa magana ta sai ka dauki tsuran maganar sai kai kai mata sharhi ka juya ma'anar wannan bai kama hankali ba yanzu ni na ce ga magana ta ga sharhin ta sai kai ka ce ga maganar ga ma'anar ta to yanzu fa wata sabuwar magana ce da wata sabuwar ma'ana ta fito daga bakinka amma ba haka na take ba ba haka na take ba abinda misali yanzu duk ake ta hayaniyar nan akai shine shi abinda mallawa yake cewa in ma an haifi manzon Allah da tozali ko an haife shi da kaciya to ba mu'jiza bace me dalili saboda waɗanda ba shi ba ma Allah yana ba su wannan akan haifi wasu ma da tozali yace har dabbobi ana haihuwarsu da tozali to wai wannan maganar wannan lafazin shine suka ce wai ya kamanta haihuwar manzo Allah da haihuwar dabba ya wai kai wai ya kamanta manzo Allah da dabbobi ko maganar ai a fili take duk abin da yake mu'jiza ne in aka ba mu annabi ba a sake ba kowa yanzu da aka yi Isra'i da Miraji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu'jiza bace akwai wanda aka sake masa wannan da aka ba manzo Allah alqur'ani ba mu'jiza bace to wa aka sake masa wannan kuma bayan shi to yanzu sai ka zo ka ce ai saboda mu'jizan manzo Allah ba an haife shi da kafa to sauran mutane kuma ba su kuma da aka haife shi da kafa su kuma me sunan wannan an haife manzo Allah da tozali to waɗanda aka haife shi da tozali bayan manzo Allah su kuma me wannan su me wannan me wannan an haife manzo Allah da kaciya to waɗanda aka haife shi da kaciya su kuma me wannan kuma ban da rashin hankalin dan bid'a su ba hadisan manzon Allah ma hadisan kafkace zato ne su gaba daya kaga ishara ce izuwa ga cewa har hadisin da yace an haifi manzon Allah da tozali shi ma zato ne to in ba tifka da warwara kallan nan dan bid'a ba bai kamata kai da ka tafi akan cewa hadisan zato ne kuma ka zo kai fada akan wannan ba bai kamata ba ai sai ka ce da ma zato ne to sai ka ce maka bai ma inganta ba kaga ai ai yake gaddama ai ai an gama magana ai an gama magana eh to abin da ya kamata su yan bid'a su gane shine shi ba matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayi da matsayi shine kake bukatun yin kariya dan nuna matsayin sa amma wanda matsayin sa a bayyane yake a fili kan me bukatun sai ka girgiro wasu wannan dan ganin matsayin manzon Allah me wannan kuma na'am kaga wannan ai kuskure ne wannan kuskure ne a girgiro hadisi na kariya a jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na'am su maganan matsalan su dace fita ce wai sun dauka san manzon Allah ba zai cika ba sai ka hada manzon Allah da Allah ka fidda shi daga cikin sahu mutane to dan Allah yanzu in ka fidda annabi cikin sahu mutane wani sahu da ka kai shi ka karrama shi Allah da ya ce mu annabi kul innama ana basharun mithlukum ce da su ni mutun ne irin ku wai sai wani ya ce wai bayani inda kaji an ce kul innama ana basharun mithlukum wai raddi ake wa mushrikai magana ake da kafirai sai a ce manzo Allah to kace mu ni mutun ne irin ku to kawo mana kuma inda ake magana da musulmai aka ce ni ba mutum bane kawo wajen sai ka kawo wajen sai ka ce ga inda kuma da Allah ya tashi yin magana da musulmai sai ya ce ma annabi to annabi ba mutum bane ba Allah ne yace laqad mannallahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan yace mi min anfusihim haqiqa Allah ya yi wa mu'minai baiwa a lokacin da ya fitar da manzo daga cikin su susuwa su mutane huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum Allah ne fitar da a cikin al'ummi yace a cikin ummiye ya fitar da manzo daga ina ya fitar da shi daga cikin su daga cikin su to yaushe kuma zaka zo ka ce manzo Allah ba mutum bane to ina zaka kai shi ina zaka kai shi saboda haka in kana so ka huta addini to ka tsaye da manzo Allah iya inda Allah ya tsaye da shi manzo Allah da kansa da yaji sabai suna ta yi banza suna ta kamba mashi yace ya ku mutane ku sassauta makan ku kafin in zama annabin Allah sai dai na zama bawan Allah haka manzo Allah yace fa inna Allah takhadhani 'abdan qabla an yattakhidhani nabiyya Allah ya rike ni a matsayin bawa gabanin ya rike ni a matsayin annabi kuma su jingina kai ka jingina ka ce wai da Allah da annabi ɗaya ne wannan aqidar dan Allah ta yi na hankali zai dauki wannan aqidar eh akwai wanda ma yake bayanin cewa wai lokacin da kake kokarin raba Allah da annabi wai lokacin kake rusa tauhidi wai tauhidi shine ka dunkula Allah da annabi su zama daya kuma shi ma kanshi ya san ƙarya yake shi ma kanshi ya san a yanzu ba cikin bid'an da suka kirkira har da ranar murnan ranar haihuwar manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam a cikin su ka taba jin wanda yace ga ranar haihuwar Allah ashe duka sun yadda manzo Allah haihuwarsa akai Allah fa lam yalid falam yulad to ya Allah da annabi zasu zama daya tarihin manzon Allah kuma ba zai cika ba dole sai ka sako tarihin iyayensa a ciki kenan manzon Allah ya haihu Allah fa yana da yaya bai da yaya in kace Allah na da ya na da da kai kafirci in kace manzon Allah bai da yaya kuma kai ƙarya kai ƙarya daka manzon Allah tarihinsa ba zai cika ba sai ka ce na da yaya shi kuma Allah girmansa da matsayinsa ba zai cika ba sai ka kore masa da sai ka kore mai da Allah ba shi da mata manzon Allah kuma ba yadda zai ka bada tarihin manzon Allah ba ka sa tarihin matansa ba ba zai yi ba ba zai yi ba Allah ya ce badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahiba Allah ya ce ta yaya Allah za a ce na da da bayan bayi da mata kaga nan ya kore makansa abu biyu bayi da da me hujjan cewa bashi da da bayi da mata amma manzo Allah fa yana da mata wasu sun mutu yana raye wasu ya mutu ya bar su sun masa takaba to ya zaka ce wai da Allah da annabi ɗaya ne sannan shi dan bid'a zai ce maka wai abinda Allah ya fara halitta shine manzon Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara halitta to ai wannan ma raddi ne akan ka ya kai dan bid'a raddin shine ashe ka yadda Allah shi ya halicci annabi to yaushe da wanda ya halitta da abin halitta za su zama daya yaushe za su zama daya ga mahalici ka dauko misalin ka sauko kasa dan girman Allah yaushe da mahaifi da abin da ya haifa za su zama daya balle walillahi almathalul a'la da wanda ya halitta da wadda aka halitta a ce ɗaya ne kuma abinda suke dauka wai su suna dauka wai an ce manzo Allah ku tsaye da manzo Allah matsayinsa wai an wulakanta manzon Allah ba haka bane Allah da ya halicci mutane ya ba mu kowa matsayinsa akwai abinda akwai wanda yana sama da kai amma kuma kana da haƙin da bai da shi kamar yanzu misali in kai aure ka auro mata ai dole ka yadda cewa babanta yana sama da kai amma yanzu kana da wani haƙi akan ta wanda shi bai da wannan haƙin babanta yanzu bai da hurumin ya kira ta a waya ya ce yanzu yanzu ta zo ta same shi bai da wannan hurumin amma kai yanzu za ta iya roƙonka cewa za ta je wajen babanta tana isa ka kira ta a waya ka ce yanzu ta dawo gida kuma dole ta tashi ta dawo ba za ta je gun babanta ba sai ta nemi izininka amma shi babantan ta je wajen sanin ta dawo sai ta nemi izininsa to yanzu an zo sai a ce babanta bai isa ba ai wannan rashin lissafi ne ai saboda haka kowa da matsayin da Allah ya aje shi to in kana so ka huta ai mun karanta anan akwai aljami'u wal fariq tsakanin mutane aljami'u wal fariq shine mutane sun hadu akan cewa kowa mutum ne amma sun bambanta kowa gurgurdan matsayinsa manzanni da mutanen suka ce musu in antum illa basharun mithluna ku mutane ne irin mu sai suka ce eh gaskiya ne in nahnu illa basharun mithlukum mu mutane ne irin ku amma walakinna allaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi sai dai Allah yana yin baiwa ma wanda ya ga dama cikin bayinsa saboda haka mu mutane ne irin ku azubin halitta amma Allah ya mana baiwa ya zabe ni a matsayin manzanni irin zabin da ku be muku wannan ba to shine sai ka huta saboda haka sai ka yadda manzon Allah mutun ne amma ba kamar kowa ba sai ka huta sai ka ce manzo Allah mutun ne amma ba kamar kowa ba yace maka wai ai sabai sun ga manzo Allah yana wucewa da azumi ya kwana uku bai sha ruwa ba sai suka ce to manzo Allah kuma ka hana mu kai kuma kana yi sai yace wai ai Allah ne yake ciyar da ni yake shayar da ni wai wannan ishara ce zuwa ga cewa manzo Allah ba mutun bane to yanzu in ba rashin hankali ba na farko tukunna wannan magana a hadisi ta zo a wajenka kuma hadisin zato ne kada ta hadisin kake bai kamata ka kafa hujja da shi ba to kaddara ma ka kafa hujja da shi sai yace Allah ne yake ciyar da ni kenan kafin a ciyar da shi yana cikin me duk wanda kaji an ce ka ciyar da wani me yasa da ka ciyar da shi saboda yana jin yunwa yana bukatar abinci ai da cewa ni ba irin ku bane bana ci bana sha sai ka ce to ba mutum bane shi amma yace Allah ne yake ciyar da ni a nana Maryama ba a kawo mata abinci daga gidan aljanna ba kullama dakhala alaiha zakariya almihraba wajad indaha rizqan qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah annabin allah ne ba annabi zakariya ke tambayin ta naji ka samu wannan dace allah ne ya kawo inna allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab dan shikenan suka ce maryam ba mutum bace saboda bata ci abincin mutane ba to ka kaddara akwai bambanci shi manzo ita maryam abincin nata a zahiri ne gashi ana gani amma manzo allah sallallahu alaihi wasallam allah yana ciyar da shi a boye ba wanda yake gani ishara ce zuwa ga cewa manzon Allah yana bukatar a ciyar da shi din dan inda baya bukatar a ciyar da shi ba zai ce Allah ne yake ciyar da ni ba kaga anan ma a hadisin da ka kafa hujja da shi anan manzon Allah ya nuna maka shi da Allah ba ɗaya bane dan ya ce Allah ne yake ciyar da ni kaga kenan Allah shine mai ciyarwa manzon Allah kuma shine wanda ake ciyarwa kaga ya bambanta saboda haka wannan wato mummuna akida ce to shine malai ke ta mana bayani akai akwai waɗanda suna jingina wannan mummuna aqidar tasu suna kan bata kuma suna jinginawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kadhalika min hadhihi al-ummati man yantasibuna ila al-a'imma akwai waɗanda a cikin wannan al'umma suna jingina kansu zuwa ga wato al-a'immatul arba'a irin su Imam Malik Imam Abu Hanifa da sauran malamai wa hum yukhalifunahum fil aqida al-halin sun saba musu aqida fa yantasibuna ila abi hanifata suna jingina kansu zuwa ga Imam Abu Hanifa wa ila Malik da Imam Shafi'i wa ila Shafi'i wa ila Ahmad da Imam Shafi'i da Imam Ahmad wa hum ala aqidatil mu'tazila al-hali kuma suna kan aqidu na mu'tazilawa wal ash'ariya da ash'ariyawa wa yansibuna hadha al-i'tiqad al-batil ila immati salaf sai kuma su jingina wannan mummuna aqida zuwa ga malamai magabata kuma kana haula ila imma rahimahumullah mu'tazila bayan kuma waɗannan malaman waɗannan limaman ba mu'tazilawa bane su bal kanu yuharibuna almu'tazilata wa ulama alkalam hasali ma sun kasance suna yakar mu'tazilawa da ulama alkalami suna yakan su kaga me zai yi a wanda ka yake shi kuma a jingina maka shi ba zai yi ba eh to haka mutane suke kai kamar yadda zaka ga mutun yazo ce maka wai mallan Jafar marigayi Allah ya mishi rahama sai ce maka wai mallan Jafar wai dan Boko Haram ne bayan kuma ya fito karara ba malamin da ya yaki Boko Haram a Najeriya irin mallan Jafar to bai yi wa ya yake su kuma kace yana cikin su ba zai yi ba ko ce maka wai Albani dan Boko Haram ne ba zai yi ba wai wani ya ce maka ai mallan Idris Abdulaziz dan Boko Haram ne kai kalle mu Ahlu Sunna ya ce mu ne yan Boko Haram yanzu ka dauki fadin federal lokacin nan in Ahlu Sunna yan Boko Haram ne waje kwanta bacci lafiya lawana waje kwanta bacci lafiya lawana dauki garin Bauchi Ahlu Sunna yanzu muka zare takobi muka ce mu yan Boko Haram ne ka ga mun waje zai bacci ba wanda zai bacci eh illa iyaka koi da yake ji duk inda Ahlu Sunna yake a nitsa yake kisa daga Ahlu Sunna kamar ba su da yawa amma wannan hayaniyar da in bidiya suke a cikin garin nan suna hayaniya suna waye wannan babban masallacin juma'a na federal locus zalla ka hada shi da wannan masallacin qiblatul huda a fito da masu sallin juma'a masallacin su yi dali a titin Bauchi ka ga mun wani titi zai dauke su wani titi ne zai dauke su wannan bazallan nan federal locus kuma masallatai biyu ne a cikin masallatan juma'a ne to in muka zazzago da masu sallin juma'a masallacin gwalla gafa ya za a kare to illa iya kasu Ahlu Sunna da inda suke so a suke a zauna lafiya saboda in ba a zaman lafiya sunna ba za ta tare ba dan ita sunna tana tafiya ne lokacin da ake karantar da ita yanzu inda Bauchi a rikice take karatun nan ba zai yi mana ba inda a ce ana hayaniya a federal locus din nan na tabbatar ina tasowa hanya zan tawo za a kira na waya ce karka kara su saboda anguwan ba lafiya amma me yasa muke tawa me yasa zan tawo gaba gadi ba tare da na tsaya bincike ba saboda na san hankali a kwance yake to inda ana hayaniya ana tashi hankali ba zai yi ba to shi dan bid'a saboda ya san bai da hujja to shi yasa da hujja ta kare sai dau makami sai zare takobi Allah ya kyauta kuma dole mutane su fahimci cewa fa wallahi an wuce lokacin da wani banza da sunan wata bid'a ko wata dariqa zai zo farin Ahlu Sunna ko ya kashe wani kuma ya sha lafiya an wuce wannan lokacin an wuce wannan zamani ana son zaman lafiya a kame hannun kowa daga taba kowa shine zaman lafiya eh amma mu Ahlu Sunna ba za mu taba kowa ba amma musulunci ma bai yadda kuma a taba mu bari ba musulunci bai yadda ba addinin musulunci bai yadda wannan ba Allah ya samu dace Allah ka zaunar da kasar mu lafiya masu neman kawo mana tashi na da hauma a cikin kasa Allah ka fi mu sanin su kai mana maganin su Allah ka shirya mu ka shirye da su Allah ka daura mu akan hanya madidiciya malaman mu Allah ka kara musu albarka musamman shi mallan lawan Abubakar Tirayon muna mishi addu'a Allah ka kara tsare shi Allah ka kare shi yadda ka tsare bayin Allah malamai magabata a cikin kasar nan yadda muka ga an yi ta fafatawa da manyan malamai Allah muna roƙon ga shi ma mallan lawan Allah ka bashi kariya Allah ka tsare shi abinda yake kai in ba shine akan daidai ba Allah ka nuna mana duka mu sauka kai idan kuma shine akan daidai Allah ka daura mu akan wannan turba ka kashe mu akan ta Allah madaukakin sarki ka samu gama da duniya lafiya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka tabbatar da mu akan sunna ka tsare mu daga bid'a ka tabbatar da mu akan tauhidi ka tsare mu daga shirka duk inda muka dauka nan ne sunna bayan ba nan ne sunna ba Allah ka maida mu hanya madaidaiciya duk inda muka dauka nan ne tauhidi bayan ba nan ne tauhidi ba Allah ka maida mu hanya madaidaiciya Allah ka biya mana bukatun mu na alheri ka sanya mana albarka cikin rayuwar mu ka kare mana addinin mu ka kare mana kasar mu ka kare mana amincin mu ka kare mana zaman lafiyar mu duk inda tashi na da hauma da rashin zaman lafiya yake a kasar nan Allah ka kawo mana karshen sa Allah ka kawo mana karshen shi mu da muke cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya gurgurdan abin da ka san mana Allah muna roƙonka ka kara mana Allah ka kara mana bala'o'i da muke fama da su a cikin kasa rashin tsaro matsalolin na kidnapping muna roƙonka Allah ka kawo mana karshen su Allah ka kawo mana karshen su inda matsalan ta je Allah ka tsaida ta inda bata je ba Allah kar ka kaita Allah ka biya mana bukatun mu na alheri ka samu gama da duniya lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته